بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بود وديا استبتك الله سبحانه وتعالى دي سريح دور مؤنى صفيا صفيا الله دي شرين دترى gawatan rabi'in al-awwal hijran manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda daidai da 10 ga watan 2 a shekara ta 2013 lissafin miladiya. Kuma kamar yadda aka saba, yau zamu karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin ar-ruhiq al-maktum na Safiyur Rahman al-Mubarak Furi. Har yanzu kuma dai muna cikin abubuwan da suke da alaka da yaƙin Badar, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulmi a cikinsa sosai ya kuma taimaka musu. Za mu tashi inda malamin ya sa wa mataki ko matashiya mai suna Wufudut Tahni'a. Haka ne? يسي ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء, يعني عندما زال صلى الله عليه وسلم أداو وصدق بدر زوا تكين قلوم مدينة يشلو ولند أكي سيما الروحاء, لقيه رؤوس المسلمين من يم مسلمي لسك زونا أقلي مدينة بس سامو دامر زوا يكين بدر با سكته دق تكين قليدون ستليشي الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والناس كفتوا دومنسي ومن زال الله صلى الله عليه وسلم أمرنا والاستقبال كما ستريشي حين سمعوا بشارة الفتح, يعني الناس كجلا بارم بشارة سوى ألا يبادى نصر دبوئي كمسلمي أولا يكي دأكي واتو أبدر, يعني الناس كجوانا بشارة من الرسولين لقوات أنهم manzanni guda biyu ko ƴan aike guda biyu da aka aiko su domin su kawo bushara ga musulmi, wato yuhanni'unahu bil fathi, suka zo domin su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murnar wannan nasara. Kamar da mukaranta yace wa hina idhin qala lahum salamatu ibn salama, salamatu ibn salama yana cewa mal ladhi tuhanni'unana bihi, wanda wata kissa ce at-tabarani ya ruwaito a cikin المعجم الكبير سواء أكوني دي قسين صحابي سلامة ابن سلامة دي شيء أكا جيهاك دي دي كسر قسكيا أكوي ونمتمي أتكنت سونانس أبو جنادة السلولي. كما معلميسن شيء مصعين سشيني ضعيف جدا, هل وسمع لما ما اتهمه سن واتوتهم سيشي, dan haka dai riwaya ce marar kyau marar inganci. Yana cewa wai mallazi tuhanni'una na bihi, menene ma za ku yi mana munna a kansa, yake gayawa musulmin da suka tare su. Yace fa wallahi in laqina illa ajaiza sul'an, ba wanda muka haɗe da su sai wasu tsofi masu sanko. Kalbudinil mu'allaqa, kai ka ce wato raƙuma ne ɗaurarru da aka yi musu akala aka ɗaure su, fana har na ha kawai muka sa muka tsitsire su, kawai muka yayyanka su muka huta. Fata basama rasulullah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi, thumma qala, sannan yace yabna akhi, ya kai dan uwana, ulaikal mala'u, waɗancan da muka haɗu da su gaskiya manyan mutane ne ba ƙanana bane. Yana nufin a cikin ƙurayshawa waɗannan manya ne waɗanda ake ji da su, masu ƙarfi zarata ne aka haɗu da su, ba irin abin da ka faɗa bane, ba gaskiya bane magana da ka faɗa. To kamar da dai muka ji At-Tabarani ne ya fi da wannan kissa, kuma hakika ba ta da inganci ma aslan. Wa qala Usayd ibn Hudayr, daga cikin abubuwan da suka auku dai kuma a wannan karo, akwai Usayd ibn Hudayr ɗaya daga cikin manyan al-Ansar, yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma yace ya Rasulullah alhamdulillah alladhi adfarak wa aqarra aynak, na gode wa Allah ina yabo ga Allah wanda ya baka nasara, shine azfaraka, ka samu zafar, azfar shine cin nasara a yaki, wa aqarra aynak kuma ya faranta maka rai, والله يا رسول الله ما كان ما كان تخلفي عن بدر وانا اظن انك تلقى عدوا يسي والله tsayawar da nayi ban je wannan yaki na Badar ba bai kasance saboda ina sa ran zaka hadu da abokan gaba ba walakin zanantu amma na sa rai ina zaton annaha irun cewa ayari ne kawai na Larabawa na Qurayshawa zaka hadu da shi wato a karbe kayan ko a kore su ko makamancin wannan walau zanantu yace wallahi da nayi tsammanin annahu aduun cewa abokan gaba ne za a hadu da shi za a hadu da su kuma yaki za a yi yace ma ta khallaftu yace wallahi da ban makara na zauna a gida ba har ayi wannan yaki babu ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqta gaskiya kake wannan dan ya taimaka masa ya fidda shi daga wani zargi duk da cewa asalin wannan yaki na Badr da wanda yaje da wanda bai je ba babu zargi akan su sai yabo ga waɗanda suka je din wanda basu je ba kuma babu zargi akan su kasancewar ba umarni ne aka bayar hatman na cewa dole kowa ya fita wannan yaki ba kamar yadda sauran yakoki da suka biyo baya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata muzaffaran mansura sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Madina wato yana wanda aka biyo nasara kuma yace yayi nasara a wannan yaki wanda aka taimaka masa qad khafahu kullu aduwwin lahu bil madinati wa hawlaha duk wani abokin gaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin garin Madina da kewayenta alhamdulillah alaikum assalam duk wani abokin gaba da ke cikin Madina ko kewayen Madina yana tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan lokaci daga wannan rana daga labarin nan da yazo kuma gashi an ganshi ya dawo da ransa kalau ya ci nasara akan kafirai fa aslama basharun kathirun min ahli almadinati sai aka samu adadi mai yawa daga cikin mutane a Madina suka musulunta mun san har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dawowar sa Madina ba dukkan mutane ne suka musulunta ba yawa an samu wasu sun musulunta wasu kuma sun tsaya suna nan basu musulunta ba suna jiran su ga me zai je ya dawo yawa to a wannan lokaci ana dawowa ai ana ganin cewa ga wannan adadi wanda mama da shirin yaki ya fita ba kuma adadi dan kadan ya fita daga Madina ya tari manyan kafirai adadin su ya kai 1000 da kayan yaki da abubuwan hawa da dukiyoyi da alfahari da jin cewa su suka fi karfi sai gashi an dawo kuma an ci nasara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu shine mai bada umarni ga yadda za a yi don haka waɗanda dama jira suke su ga abin da gaske ne ko ba da gaske bane sannan su musulunta ko kuma dai wanda Allah madaukaki ya jefa ma rabanya musulunta sai aka sami waɗanda suka musulunta da yawa a cikin mutanen Madina wahina idin a wannan lokaci kuma da khala Abdullah ibn Ubay wanda da mun karanta a baya daga baya shine ya zama shugaban munafikai a baya kuma dama kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina ana sa ran cewa za a bashi shugabancin mutanen Madina amma zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abun sai dama ta kufce to a wannan lokaci shi da sahabbansa ma'ana waɗanda suke da ra'ayi irin nasa sai suka musulunta a wannan rana dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yakin Badar shine ma'ana yace wahina idin dakhala Abdullah ibn Ubay wa ashabuhu fil islam zahiran suka shiga musulunci a bayyane ana cewa dakhala fil islam ba dakhala al islam ba kamar amma ba a cewa dakhala fil masjidi dakhala fil ghurfati al arabci fasihi kasancewar wannan ma'ana ce al islam ma'ana ce ba kamar daki ba daki da masallaci za a cewa ka shiga wa yata'adda al-fi'lu ila maf'ulihi mubasharatan amma dangane da al-ma'ani abubuwan da suke ideologies ne in an shiga cewa ake da khalafi sai a kawo fi a ciki ya shiga musulunci da shi da mutanansa to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma yace wa qaddama al-usara aka gabatar da kamammin yakin nan ko wa qaddama al-usara annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da kamammin yaki ba'da bulughihi al-madinata bi yawmin bayan ya iso Madina wato da rana guda sai aka gabatar da wato waɗannan kamammun yaki gaban sa fa qassamahum ala ashabihi sai rarraba su ga sahabban sa wa awsa bihim khairan ya kuma yi wasiyar cewa a kula da su kar a cutar da su wannan kun ga adalci har yanzu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce to duk wanda ka kama yana hannunka ka gana masa azaba ba yawa ba magana ce ta ramukan wani azaba ba waɗannan mafi yawan su kun ga an yi maganin waɗanda cutar su ta bayyana ga musulunci kuma da dama can suna da mummunar adawa kamar su abin nan wanda ya gabata a bayan Uqba ibn Abi Mu'aytim wanda shine darasin mu na ƙarshe a makon da ya gabata ko yawa waɗannan ku da suka rage ba irin wancan jinsin bane la'alla a cikin su ma a samu waɗanda za su musulunta kuma an samu haka din to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa sahabbai ku kula da su da alheri kar a cutar da su fa kana sahabatu su kuma da ma sahabbai daga sun ji umarni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bi sai sahabbai suka kasance ya akuluna tamra su suna cin dabino wa yuqaddimuna li usra'ihim ko li usrahum al-khubza usrahum nan yake so ya fadi kuma sannan sai suke bada khubzi wato suna bada al-khubz suna bada shigawa ga su kamammun yaki su su ci dabino su hakura su bai waɗannan bakin nasu gashi kamammun yaki ne kuma amma su za a ba abinci mai dadi saboda me umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu cewa a kyautata musu amalan bi wasiyyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan ne domin aiki da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shugaban masu tausayi kenan shugaban masu iya shugabanci shugaban masu adalci kuma wanda yafi kowa sanin hikima ta yadda za a kira al'umma zuwa ga addinin musulunci sai ce qadiyatul usara mas'alar abin da ya shafi su usara kamammun yaki yadda akai da su ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني عندما زعنا صلى الله عليه وسلم إسم مدينة استشار أصحابه في الأسارة ياشا ورسي صحبانسا دنجند سوء أنن كامو من يكي ريبتتو فقال أبو بكر سي أبو بكر يتي يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وأن متانم فدأك كامو ما في يوان صدا ما قاسو ko da ƴaƴan baffa ne ko dangi ma'ana ƴan uwa ne na dangi da kuma ƴan uwa dai na kusa wa inni ara an ta'khudha minhumul fidyata ita ni ra'ayin da nake gani shine ka karbi fansa daga wurin su fa yakunu ma akhadnahu quwwatan lana 'ala al-kuffari sai zama abinda zamu samu mu karba daga waɗannan mutane na wato abubuwan fidya din nan zai zama mana ƙarfi da zamu amfani da shi wajen tinkarar kafirai ma'ana sai a sai kayan yaki a ƙara shiri tunda an san yanzu aka fara lamari wa asa an yahdiyahumullah kuma la'alla Allah zai wato zai shiryar da su zuwa ga musulunci fa yakunu lana 'addan sai su zama mana dantse mai taimakawa wani ƙarfi ne da zai taimaka mana har yanzu a wajen yaki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ما ترى يا ابن الخطاب يتنبئ عمر يشي كيكوما عمر مي كيكي غني دومن دا ما انا سوني منيا منيا مشاورتن منزل الله صلى الله عليه وسلم زامو جدي ان داشي اتي دشي دا ابو بكر سن شيغا سن فتا سن زو غوري كذا ان يي كذا كوما سنن داما من سن متصين سو ا ورين منزو صلى الله عليه وسلم يد يكي ميد هانكلي دا سو دا كوما ايرين تيمكون دا سكيو ادين المسلمينشي ا تاريخي تو سي دوبا غون داي ببان وزيرين سي يتي يا ابن الخطاب يا عمر بن الخطاب كيف كما مي رايينك قال سي عمر يشي قلت a lokacin sai nace wannan ya nu shike wato bada labarin yace a lokacin sai nace wallahi ma ara ma raa abubakar yace wallahi ni dai ra'ayin abubakar ba shine ra'ayina ba bana ganin shine ra'ayina dama haka musulmi ya kamata su zama ba munafinci ba boye boye yau ina ganin kaza eh shi nake gani ba na ganin kaza ba nuku nuku sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su saba wannan ba kawai dai duk abin da za su yi cikin ladabi suke yi yau bayyana ra'ayi daban rashin kunya kuma daban yau sai ce walakin ara an tumakkinani min fulan, ni abinda nake gani shine ka bani dama akan wani qaribin li Umar, sai ya fadi sunan wani daga cikin ƴan uwansa na jini a cikin kamammun yaki, yace ka bani dama ga wani can fa adribu unqahu, in sare kansa da hannuna a matsayinsa na dan uwana. Wa tumakkina aliyan min aqil ibn abi talib, ga aliyu shi kuma ka bashi dama ya sare kan aqil dan abi talib dan uwansa shi ma ya sare shi. Fa yadribu unqahu, shi ma ya kashe shi. Wa tumakkina hamzata, kuma sannan ka bai wa hamza dama, shine ma'anar tumakkinu, makkina hu ma'ana ka bashi iko yayi kaza. Yau ka ba wa hamza dama min fulanin akhihi, shi ma ya fadi wani dan uwansa. Fayadribu unqahu, shi ma ya sare masa kai. Hatta ya'lam Allah, har Allah ya san, annahu laysat fi qulubina hawadatu lil mushrikin, cewa babu wani har domin Allah ya san cewa babu wani saurarawa da bi sannu-sannu a zuciyarmu dangane da mushrikai. Wa ha'ula'i sanadiduhu, waɗannan kuma jagororinsu ne a shirka. Wa a'immatuhum, shugabanninsu ne. Wa qadatuhum, kuma manya-manyansu ne dai masu shugabanci a cikinsu. In muka gama da su shikenan. Fa hawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala abu bakr, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga ra'ayin da Abu Bakar ya faɗa na cewa a karbi fidiya kar ai kisa. Mun fahimci wannan? Hawa nan ana nufin zuciyarsa ta karkata zuwa ga kaza, ba a nufin son zuciya. Hawa ana faɗin sa ne yana zama mazmumi in ya zama fi muqabilil haqqi, in ya zama ga wani abu na umarni da aka bayar sai wani ya sa ran wani abu daban da ba wannan ba, ya zama zuciyarsa ta karkata zuwa ga sabanin abinda aka sani an ce ayi, shine za a ce an bi son zuciya. Mun fahimci wannan? Karka fassara shi da son zuciya, ma'ana zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karkata zuwa ga abinda Abubakar ya faɗa, tunda dama can babu wani hani, kafin wannan lokacin babu wani umarni, ballantana a ce an bi son zuciya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, don haka hawa nan ba waccan ake nufi ta son zuciya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani umarni na Allah da shi kuma zai bashi ya bi nasa son zuciyar ko son zuciyar wani. Mun fahimci wannan? Tunda dama ai shawara ya bayar, shawara kuwa tunda har ya karkata zuwa ga a bashi shawara, kaga ba zancen wahayi bane. Inda bai nemi shawara ba, dama wahayi zai zo a gaya masa ga abin da za ka yi, tunda ku abu ya koma zuwa ga ijtihadi. To don haka ya nuna cewa duk ra'ayin da ya ɗauka daidai ne, kuma ba a yi komai ba, amma bari mu ji me ya gudana. Sai ya karkata zuwa ga abin da Abubakar ya faɗi. Walam yahwa ma qultu, Umar ya ce bai so abin da na faɗa ba, ma'ana ra'ayinsa bai tafi zuwa ga abin da na faɗa ba. Wa akhadha minhum al-fida, shikenan aka karbi fidiya daga wurinsu, kowa ya kawo, kowa ya kawo fidiya, aka aika Makka wanda ba shi da kuɗi lalle ɗan uwansa su turo abinda za a fanshe shi da shi don a sake shi ya tafi gida. Falamma kana min al-ghadi, wa shegari kuwa daga riyawai, qala Umar, sai Umar ya ce fa ghadawtu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai na wayi gari na tafi da safi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa Abi Bakr, da Abu Bakr, wa huma yabkiyani, sai na same su suna kuka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakr suna kuka. Fa qultu, sai na ce ya Rasulullah, akhbirni madha yubkika anta wa sahibuka, bani labarin menene ko yasa ka kuka da kai da abokinka. Babu wanda ya cancanci wannan suna irin Abu Bakar radiyallahu anhu, da'iman suna ne shar'i da Allah ya saukar da shi ga shi a matsayin shi abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato sunan sahabi kansa a cewa ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da nassin alqur'ani ya tabbata kuma akan Abu Bakar shine farkon da aka faɗa. Iz yaqulu li sahibihi, kuma duk al'umma da wanda ya yadda da Abu Bakar, yake san Abu Bakar, da maƙiyin Abu Bakar, duk ya yadda wannan mutumin da aka yi zancensa Abu Bakar ne ba wani bane, shine wanda Allah ya ce iz yaqulu li sahibihi. Na ba ku kisar wani abu da ya faru bare waccan a haji da muka tattauna da wani mutumi, na taɓa ba ku, ina jin na faɗa a lokacin tafsiri a Muzdalifa lokacin aikin haji. Mun baro Arafa, an taho Muzdalifa, mun samu wuri za a yi bacci za a yi sallah a yi bacci sai ga wasu mutane mutanen Iran suna yawo suna farautar ƴan Najeriya ƴan Najeriya musamman za su musu wa'azi su jawo su zuwa ga addinin su na Shi'a shine sai muna zaune sai suka zo kanmu mun kai wajen mu bakwai haka sai suka zo ana tattaunawa suka zo da zancen su zancen ba dogo ne ba sai na ba da shi gaba ɗaya ba akwai abubuwa da yawa haka ciki to babban abu dai shine ɗaya daga cikin su sai ke tambaya ku Najeriya me mazhabanku me aqidanku ni muka koma gefe muka shiru muna sauraron su da wasu ƴan uwa suna ta kokowar su larabci ne ba su iya larabcin ba akwai babban malamin bai iya larabci ba sai ya samu wani dalibi da yake karatu a can dan wata ƙasa da shi ma dan ƙasar Iran ne amma yana karatu a hausarsu don haka ya dan iya larabci haka sama-sama to ya zama shi ne mai fassara yana tarjuma shi wancan malamin tsoho yana magana mun kuma ku koma gefe mu ne bamu iya larabci ba muka shiru muna jin su sai zance ya zo haka sai wasu samari suka wuce gaba haka wasu ƴan uwa daga Gumel haka suka wuce suna ta tattaunawa da su ana ta yi ana ta yi suka ce ku me mazhaban ku a ƙasar ku a ce a mu mazhaban malikiya muke to sai ce me matsayin Ali a gun ku a aqidar ku me Ali me matsayin sa ce Ali ai babban sahabi ne sarkin manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallama kuma shine khalifa na hudu kaza da suka fadi falolo sai mutum ya gyara zama ya ce dama haka matsayin Ali yake a gun ai mun dauka ba kwa san Ali suka ce a masoyin Ali ne ai dama duk mai sunna to masoyin Ali ne ku da haka a gaya muku suka ce su haka suke tsammani wannan fa babban malami ne to shine sai yace sai su ma samarin sai suka tambaye su to ku kuma meye matsayin Abubakar a gun ku sai haka ya fara susa yana susa goshinsa baya son ya faɗi abin da yake zuciyarsa sai nana ta masa meye matsayin Abubakar ko kuma a taku aqidar sai ce sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa sahabi yace to dama wannan sahabin a Qur'ani da shi ake ci da shi ake su shine sai ɗaya tambaye shi to gashi a Qur'ani an kira Abubakar sahabi ko a Qur'ani kana da aya cewa Ali sahabi ne sai shiru ce Ali waye ce Ali ba sahabi bane ce a duk mun yadda mu ma sahabi ne kawai sai muke aya a Qur'ani cewa Ali sahabi ne mun sani sahabi ne akwai dalilai da yawa a cikin Qur'ani ai a cikin hadisai kuma dama dai ai an sani yana cikin duk samarin duniya shine fara musulunta a yara kanana ba ma kin wannan amma so muke a ce shi ma a Qur'ani akwai inda aka ishara a kansa akwai yayi sai da aka waje minti biyar nan ana suka ki tausaya masa suka jira shi sai yayi magana to nan gun dai kawai na so in faɗa sauran ba nan gun da rasin bane to wannan kun ga asali kenan annabi Abubakar wane ne shi matsayinsa abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cewa mutum ne mai daraja to shine sai Umar yake cewa akhbirni madha yubkika anta wa sahibuka menene yasa ka kuka da kai da wannan babban aboki naka fa in wajadtu buka'an bakaitu in na samu nima abun kuka in yi kuka wa illam aj'i ma'ana in na samu kukan kai na'am ya samu abun kuka tabbas duk abin da zai sa annabi kuka abin da zai sa kowa kuka ne sai ce in kukan ya zo mun shine ma'ana in wajadtu buka'an yawwa in na samu kuka hawaye na zai fito to nima in yi kuka wa illam ajid buka an in ban sai makukan ba kuwa tabakaitu libuka'ikuma sai in yi in kakaro kukan in yi kamar ina yi saboda kawai kukan ku bai kamata in zauna kuna kuka ba na yi ba in ji Umar kudu ba kuka fa sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abki lilladhi arada alayya ashabuka ai ina kuka ne dangane da abinda abokanka suka bijiro min da shi suka kawo min na shawara min akhdhihim alfida na karbar fansa cewa za su karbi fansa daga waɗannan kamammun yaki abinda yasa nake kuka kenan faqad urida alayya azabuhum domin ku an bijiro mun wahayi yazo cewa a azabtar da su su wanda suka bada wannan shawara din la ilaha illallah adna min hadhihi shajara kusa ma'ana ku azabar yi musu azaba kusa yake fiye da yadda wannan kaga sai nuna wata bishiya kusa da shi yace kamar yadda wannan bishiyar muke tsakani na da take tsakanin mu da kai to haka kusancin saukar da azaba akan su take su wa ake nufi ana zancan waɗanda suka bada shawarar cewa ba kisa za a yi ba wato fansa za a karba su wa kenan ra'ayin Abubakar kenan fa kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yadda da wannan to yace Allah ya saukar da cewa za a yi azaba ga duk wanda ma ya dauki wannan ra'ayi yi ma'ana abinda Allah yake so ai shine ra'ayin Umar a kakkashe tukuna a tabbatar da rauni ya tabbata akan su kafin a ce za a karbi fansa shine abinda Allah madauki yake so yawa kun ga yadda lamarin wato Allah yake sai nuna shajaratan qariba wata bishiya kusa da shi yace ai kusancin wannan azabar da ta kusa ta sauka akan su irin kusancin kamar ni da wannan bishiya ma'ana dab suke da wannan azaba ta aukan musu wa anzalallahu ta'ala a lokacin sai Allah madauki ya saukar da wannan ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra bai dace ba ga annabi ya zama yana da kamammun yaki hatta yuthkhina fil ardi hasse ya zubda jini a kasa ma'ana an kashe kashe sosai an zub an kashe rayuka turiduna aradud dunya kuna san dan tarkacen duniya wallahu yuridul akhirah Allah ko yana san lahira wallahu azizun hakim Allah mai mabuwayi ne kuma mai hikima duk inda Allah zai bayyana maganar karfi da cewa a tashi da wani mataki za ka zai kawo maganar buwaya sai kuma biyo ta da hikima cewa in an yi hakan anan hikima take anan dabara take ba a cewa a sassauta din kawai ba shi ma akwai gunsa amma yau a wannan gurin abinda Allah yake so a yi shine wancan ra'ayin na Umar mun fahimci abin shine sai ce laula kitabu minallahi sabaqa ba dan wani rubutu da ya gabata ba ma'ana ba dan abinda Allah ya rubuta a lauhil mahfuz malamai sun sassaba wajen kauli hudu akan me ake nufi da wannan menene rubutun da ya gabata menene aka gabatar da shi yace la masakum fima akhaftum adhabun adhim da azaba mai girma ta shafe ku cikin abin da kuka karba mun gane wannan amma kun ga wannan umarni Allah madaukaki ya bayyana shi ne yafi dacewa amma ba a rusa abin da aka yi din ba yawa magana karban fansan an tsaya akan fansa din tunda haka aka yanke a farko amma an nuna cewa da dai magana duniya ce kawai ta sa kuka yi wannan to da wata azaba ta shafe ku shine amma malamai suka tattauna daga cikin abubuwan wasu malamai suna cewa abin da yazo ko da ke ina jin zai zo mana zai ambata mana shi bari mu ga makaranta abin da ke ciki zan bayyana muku kuma abin da wasu malamai suka faɗa in bai shigo cikin nan ba kafin nan malamai sun amfani da wannan kissa ta bangarori da yawa bangaren farko akwai maganar halaccin ijtihadin annabi cewa ashe annabi ko annabawa suna yin ijtihadi me ma'anar ijtihadi hukunci in babu shi kuru-kuru a cikin alkur'ani nassi a ce ga abu kaza hukuncinsa kaza kafin hukuncin ya zo sai a yi ijtihadi a yi wani abu gwargwadon ra'ayi gwargwadon tunani na hankalin dan adam shi ake ce mai ijtihadi to in ya zama daidai ne sai a tabbatar da shi don Allah madaukaki shi ke zartar da abin da ya so ya kuma bata abin da ya so in ya zama ba daidai ba ne kuskure ne Allah ba haka yake so a yi ba to zai saukar da aya a hana wannan annabin da ya ijtihadi cewa wannan abin ba haka ba ne mun fahimci abin don haka don kamar yadda yake nassi ne wannan al-Imam Muslim ya rawaito wannan riwaya din ingantacciya ce don haka wannan abin da ya auku da kuma saukar da ayar da aka yi ya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda da wannan ijtihadin da aka yi ba duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi to wannan sai a ce meye ashe annabawa suna ijtihadi kuma a ijtihadin akan samu su yi kuskure Allah kuma amma ba zai basu akan kuskuren ba sai ya gyara su kun fahimci wannan yawa don haka ashe kenan maganar har wani ma ba annabi ba har a ce la yukhti'u wa la yansa wannan duk ƙarya ce yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yukhti'u wa yansa yana kuskure yana mantuwa amma kuma in yayi kuskure Allah baya barin sa akan kuskuren shi ba irin mu bane in yayi kuskure a bar shi ya tafi akan kuskure domin shi duk abin da ya mutu akai bai canza shi ba to fa daidai ne kuma shari'a ne na fata mun fahimci wannan ashe kenan inda ba daidai bane da wahayi zai sauka wannan yana cikin abubuwan da malamai suke amfani da shi dama akan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata shi to asalin sa me ya halatta yawa dama dai akwai sabani gun malamai akan mujarradul fi'li me matsayin sa eh mujarradul fi'li hal yadullu ala alwujubi aw alistihbabi aw alibaha mujarrad fi'li annabi sallallahu alaihi wasallam ina tambaye ku مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على الوجوب او غير الوجوب ينا نونا واجب سي سي ان وان دليلين نعم يوا ما نونا واجب سي مجرد فعل الامر شيني اكا سي يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارفه yawa in umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza to wajibi ne sai idan an samu dalilin da ya nuna ba wajibi bane mun gane wannan amma kawai cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kaza ba zai zama wajibi ba a ce misali yayi kaza a sallah yayi kaza a wuri kaza yayi kaza a wuri kaza asalin sa tukuna halacci ne ya nuna cewa ya halatta ayi haka ko kuma mustahabbanci in kai haka zaka samu lada amma kai amfanin da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka wajabta cewa wajibi ne ba haka yake ba mun fahimci abin no wannan yasa sabani da yau akan wasu masaloli da malamai suke sabani akai irin dai harkoki ne na fiqh suna da dan dama kan in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza misali a wurin sallah ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kaza yakan yi kaza shin duk abin da yayi a cikin sallah yake zama wajibi wani yana zama wajibi wani ba wajibi bane yawa dan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza to ba nufin a kowane lokaci yanzu misali kaman jilsatul istiraha da ake ta tattaunawa akan ta ana rikici shin wajibi ce a kowace sallah a kowace raka'a sai kai ba wajibi bane a kowace sallah a kowace raka'a yawa amma an faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi fi'li ne wal fi'lu bi mujarradihi la yadullu ala alwujub amma yadullu ala aslil mashru'iyya yana nuna cewa asalin wannan abun fa yana cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an yi shi ba bid'a bane amma a ce kowanne lokaci in baka yi ba sai a ce ko baka iya sallah ba ko ka bata sallah wannan ba haka bane mun fahimci abin yawa amma kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a fidda shi ba to irin waɗannan suna nan shi yasa ake buƙatar dalibai ku karanta masaloli na usulul fiqh mutum a nan zai fahimci yadda ake fahimtar nasoshi da kuma yadda ake dubu wannan matsala ta ɗaya kenan sannan daga cikin matsalolin da ake sa wannan abu da muka karanta har yanzu akwai muwafaqatu umar ne muwafaqatu umar abubuwan da umar yakan gabatar na ra'ayi sai wahayi ya sauka ya dace da abin da umar yi wannan suna nan da yawa har wasu malamai sun yi rubutu akan wannan in ka karanta tarjuma ko tarihin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu zaka samu wadannan abubuwan suna da yawa da wasu malamai suka tattara abubuwa da dama da Umar ne ya bada ra'ayi yace ya kamata ya manzon Allah da an yi kaza sai kawai Allah madauki ya saukar da aya goyi bayan wannan abu wannan suna da yawa ba sau daya akai ba yau to wannan ɗaya ne daga cikin wadannan abubuwa din da suka wato gabata to muje yace wal kitabul ladhi sabaqa min Allah wannan abu rubutu da aka ce ya gabata da Allah madaukaki kai ya ambata cewa laula kitabun min Allah sabaqa wannan littafi ne wannan kowanne rubutu ne yawa wal kitabul ladhi sabaqa min Allah qila wasu sun ce huwa qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki da yake cewa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a cikin suratul muhammad da yake ce mata suratul qitali Allah madauki yace fa imma mannan ba'du ko dai fansa ai musu baiwa ba'du bayan nan wa imma fida'an ai ko dai kai ai musu baiwa a kyale su wa imma fida'an ko kuma wato a karbi fansa yawa sannan su tafi a suratu muhammad kenan aya ta 4 to yace fa fihi al-idhnu bi akhdhi al-fidyati min al-usara kun ga wannan ayar ta nuna halaccin a karbi fidiya daga suka mummun yaki ko wannan nassi ne walidhalika lam yu'adhabu to wannan ne dalilin da ya hana ay musu azaba wa innama nazala al'itabu wannan zargi kuwa an saukar da shi ne li'annahum asaru al-kuffara qabla an yuthkhinu fil ardi saboda sun karbi fansatin kafin wato su zubda jini sosai a bayan kasa wa qila wasu malama suka ce bal a wannan ba haka bane al-ayatul madhkura wannan aya da aka ambata wace fa imma mannan ba'du wa imma fida'an tasin suratu muhammad nazalat fima ba'd an saukar da ita ne bayan ma yakin badar don haka ba za ta zama hujja akan wannan ba da ta sauka kafin yakin badar to shine za a yi hujja da ita akan cewa ai am a cikin ayar an ba da izinin karɓar fansa don haka wannan shi ake nufi da kitabun din da ya hana ai azaba ai kuna fahimtar abin yawwa sai ce wa innamal kitabul ladhi sabaqa min Allah abinda ya gabata kuwa na wannan rubutu daga Allah huwa ma kana fi ilmi llahi abinda ya zama cikin ilimin Allah madaukaki min ihlalil ghanaimi na cewa ganima dama ta halatta li hadhihi al umma ga wannan al umma din aw min al maghfirati war rahmati li ahli badr ko kuma ya zama abinda ake nufi da ma sabaka din shine ghafara da rahama da Allah ya riga yayi wa duk wanda ya halicci yakin badar ita ake nufi da walaula kitabun min llahi sabaka din ba dan abinda ya gabata na cewa Allah yayi alƙawarin gafara ga duk wanda yaje yakin badar ba to da an azabtar da waɗanda suka dauki wannan shawara mun fahimci wannan wa haythu innal amra jidda dai haka yadda lamarin kana qad istaqarra ala ra'yi siddiq tunda dai abun ya tsaya akan ra'ayin nan da abubakar ya bayar kuma duk da an saukar da wannan aya faqad akhadha minhumul fidya to annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya karbi wato fidya daga waɗannan mutane وكان الفداء من 4000 درهم الى 3000 درهم الى 1000 درهم haka suke mataki mataki wani a karbi 3000 wani a karbi 2000 wani a karbi 1000 a gurin sa dirhami yawa wa kana ahlu makkata yaktubun kuma mutanen makka suna rubutu yawa abin da nso mu fada kafin mu je wannan shi wasu malaman suna cewa abin da yasa ba a yi azabar ba Allah madaukaki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai cewa za a zartar da wannan abinda kuka ba da shawara na karbar fansa amma da sharadin cewa kuma za a kashe kwatankwacin irin adadin da kuka kashe a yakin badar a wani yaki da zai zo gaba shine da yakin Uhud ya zo aka kashe daga cikin sahabbai har mutum 70 ya zama wannan ita ce azabar sakamakon karbar fidiya din can da sun kashe su ba su karbi fansan nan ba da ba a yi wancan abin da ya biyo baya a yakin Uhud ba wasu malamai suka ce wannan ita ce azaba din da aka yi musu to amma kuma wannan in an dauki wannan ra'ayi ya nuna kenan ba a yi gafarar ba kuma a zahirin abu ai an yi gafara mun fahimci wannan don haka maganar da ta fide ita ce ba dan rahamar da ta gabata da Allah madaukaki ya ce ya yi wa mutanen da suka halicci yakin badar ba to da an yi kaza mun fahimci abin yawa kowane abu da nasa wancan da nasa sababin wannan kuma wani sababin ne daban to shine sai yake cewa daga cikin abubuwan da aka karba na fansa gashi ko sai ce wa kana ahlu makkata yaktubuna mutanen makka sun iya rubutu shine ma'anar yaktubuna sun iya rubutu wa ahlul madinati la yaktubun mutanen madina basu iya rubutu ba faman lam yakun indahu fida'u a cikin mutanen makka duk wanda ba shi da abin da zai biya fansa dufi'a ilayhi asharatu ghilman sai a bashi yara 10 min ghilmanil madinati daga ayyan madina yaran madina kanana yu'allimuhum dan ya koya musu rubutu wannan ita ce fansar sa mun gunshi abin yawa fa idha hadiqu idan har suka iya suka itqani kun ga lafazin hazaka da muke faɗa da Hausa ko ga asalin sa nan in a ce hadika wato mutum ya zama mai kaifin hankali ko ya iya abun da ake koya masa musamman yara fa huwa fida'un in yaran sun iya rubutu sai a ce to shikenan kai je ka fansar ka kenan kaga wannan ita ma wata dabara ce da za ta sa mutumin da ya zauna din nan bai tafi maka ya koma ba yana nan a Madina a matsayin sa na kafiri yana ganin musulunci yana ganin sallah yana jin qur'ani yana sauka kuma yana koyar da yayan musulmi wannan kofa ce da aka bude masa yayi musulunta to shine sai ke cewa wa manna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iddatin min al-usara annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya baiwa baiwa shine a yafe wa mutum ma ya tafi ba tare da fansa ba shine fa imma mannan ba'du wa imma fida'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa ala iddatin min al-usara fa atlaqahum bighairi fida'i yace ku tashi ku tafi kai an yafe muku ba tare da fida'i ba minhum daga cikin su akwai al-muttalib ibn hantab wa sayfi ibn abi rifa'a wa abu azzata al-jumahi وهو الذي قتله اسيرا في احد شنو wannan duk wadannan sune mutane wannan na karshen Abu Azzat al-Jumahi shine da aka shishi asiran a cikin kamammun yaki wato a lokacin yakin Uhud bayan an sallame shi ya tafi bai musulunta ba kuma aka saki dawo yakin Uhud to anan ne kuma aka shishi wasa yati zai zo za a yi maganar sa wa manna ala khatanihi Abu al-As sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baiwa har yanzu yafiya ga sulikin sa shine khatanihi ana cewa sihir ana cewa khatan wanda ya auri yarka sunan sa khatan yawa khatanin ka kenan wanda ya auri yarka Abu al-As ibn al-Rabi' sunan sa Laqit ibn al-Rabi' a cikin sabanin da malamai suke akan sunan sa wannan shine mafi inganci kamar da Al-Hafiz Adh-Dhahabi ya fadi a cikin Sirar Alamin Nubala haka nan Ibn Hajar a cikin Al-Isaba shine mijin yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta farko wato Zainab akwai kissa mai tsawo dangane da ita bari mu ji wannan abinda bai kawo mana ba zan fada mana insha Allah yace bi sharti an yukhalli sabila Zainab annabi sallallahu alaihi wasallama yayi baiwa ga shi wannan Abu al-As ibn al-Rabi mijin Zainab amma da sharadi cewa in ka koma Makka zaka aiko Zainab ta dawo ba za ku ci gaba da zama namiji da mata ba wannan shine sharadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa an kamo shi a cikin kamammun yaki muna fahimtar zancen ko shi ba a karbi fansa a gunsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a cikin fa imma mannan ba'du ma'ana yayi musu baiwa cewa je ka an yafe tafi amma kuma da sharadi ka aiko da Zainab ta dawo Madina ta hijira kar ku ci gaba da zama da ita tsakaninka da ita wato ba zancen aure yanzu mun gane wannan wa kanat qad ba'athat fi fida'ihi bi malin a lokacin da aka aika cewa dama to mutanen makka duk wanda yake da dan uwa a cikin wadanda aka kama in yana da dukiya ya turo masa za a karbi dukiyar nan a sallame shi ya tafi to shine aka ta turowa kowa sai ya turo to ita Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce yarsa ta farko yadda Khadija ta haifa masa to wannan mutumin shine mai aurenta sai ta aiko da wani abun wuya shine bimalin ba'athat fihi biqiladatin laha tana da abun wuya kanat inda Khadija dama yana gurin Khadija adkhalatha biha da za ta shiga daki sai ta shigar da ita daki da wannan wato abun wuya din ma'ana lokacin da aka yi mata aure sai aka kai ta a cikin kayan ɗakin ta akwai wannan abun wuyan Khadija ce ta ɗauka ta bata kaga kenan nata ne na aure mun gwanci abun kamar a ce gwalagwalanta ta ɗebo gwalagwalan ɗakin ta sai ta aiko da shi Madina domin a saki Abu al-As duba ku ga soyayya bata ƙare ba za ku ji kissa yace falam mara aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan abun wuya raqqa laha raqqatan shadidan musamman da Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi sai abun wato yayi masa wani girma a zuciya wato har ya zama cewa yaji tausayi tausayi ya kama shi sosai kuma musamman duk abun da zai tuna masa Khadija radiyallahu anha babban abu ne a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin wannan abu to shine ista'azana ashabahu sai ya nemi izini a gun sahabbansa la ilaha illallah kudo ku ga adalci shugabanci mai adalci kenan sai nemi izini a gun sahabbai fi itlaqi Abu al-As cewa da Allah ku saki wannan shikenan ba komai a sallame shi tafi ma'ana baya so a karbe wannan abun wuyan ya dawo wani wuri tarihi ne dake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon a ce a karbi wannan a fanshe shi da shi a yafe masa a kyale masa tunda ya bai wasu ma abin nan yafiya din nan ba tare da an karbo wani abu ba dan haka ba komai wannan ma mijin yarsa ne kuma sannan ga wani abu da yayi masa tasiri a zuciya yawa to a lokacin shine sai yace a kyale shi ina neman izinin ku ku kyale shi kuma saka kyale shi shine ya tafi fa fa'aluhu ay washtarata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi al-as shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya shartanta masa an yukhalli sabila zainab cewa ya kyale zainab shine mana khalla sabilahu ma'ana ya rabu da ita ya kyale ta ta dawo fa khallaha fa hajarat shine ya kyale ta kuma ta hijira ta dawo wannan shine sababin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake girmama wannan bawan Allah shi yasa har yake cewa haddathani fa sadaqani wa wa'adani fa wafali yace yayi mun magana yayi mun gaskiya ma'ana dai bude bakin sa na gaya masa magana ya bada labari gaskiya yayi mun bai mun ƙarya ba yayi mun alƙawari kuma sannan ya cika mun alƙawari don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi shi yasa zamu ji da kisar kafin abin da yake bai kawo mana ita nan ba amma tunda ya gutsura ta anan naga amfanin in gaya mana ita yawwa to shine sai yake cewa fakhalla sabilaha fa hajarat wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn harithata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika zaid ibn haritha wa rajulan min al ansari da wani mutum kuma daga cikin al ansar fa qala yace kuna bi batni ya'jij ya'jij ne ba ya'jaj ba ku gyara nan yasa ya'jaj ko wani wuri ne a mil 8 in ka fito daga makka zaka taho madina yawwa ya ajiji ake ce masa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zaid ibn haritha da shi da wannan saurayi daga cikin al ansar su tafi daga madina su je can su tsaya kun ga mil 8 daga makka in za a fito za a taho madina kaga ba za ta dade da fitowa ba kenan yace su tare ta anan su kawo ta madina mun fahimci amin yawwa shine sai yake cewa fa kharaja hatta raja'a biha suka fita har sai da suka dawo da ita wa qissatu hijratiha kissar hijrar ta kuwa tawilatun tana da tsawo wa mu'limatun jiddan kuma akwai radadi a zuciya sosai ma'ana kissa ce mai wato shiga zuciya kuma sannan akwai abubuwa da suka auku menene abin da ya auku bai fade ta ba anan lokacin da aka je ko shi Abul As ibn Rabi ya tafi daga Madina ya koma Makka ga wannan alƙawari da ya karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to da ya tafi sai ya cika alƙawarin nan ya sa kaninsa ya kama ya dauki Zainab ya dora ta akan raƙumi ya taho da ita har Madina kuma haka akai to dama kafin mu je can ya kamata mu san shi Abu Rabi din nan waye me alaƙarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Rabi din nan wanda sunansa Laqit wanda ta haife shi ita ce Halatu bintu Khuwailid kanwar Khadija ce wanda ta haife shi asali mun fahimci wannan kaga ashe kenan a dama auren da aka yi auren zumunci aka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yassa wadda Khadija ta haifa sannan kanwar Khadijan Halatu ita kuma danta shine Abu Rabi sai aka hada su asalin abin kenan don haka sai hada ta da kaninsa sunansa Kinanatu shi ma kaga ashe dan khalata din ne shine ya rakota ya dauki kibiyoyinsa ya kama hanya ya sa ta a gaba akan raƙumi suka fito daga Madina a daga Makka suka taho Madina to a lokacin kafirai suka biyo su har wasu daga cikin su wani ana ce masa Habbar ya razanar da ita firgita ta sosai da suka tsare su suka zagaye su kamar za su kashe ta a lokacin nan an ce tana da ciki har bari tai shine abin da dama yake nufi a nan wurin shine shi abin nan Kinana ya sauka daga kan raƙuminsa ya baje kibiyoyinsa ya ce wallahi duk mutumin da ya matso nan zan sa kibiya ta a kirjinsa to shine suka razana suka kyale shi shine Abu Sufyan yana cikin su sai yake cewa kai saurayi tsaya ka ji me da kibiyoyinka tukuna zan gaya maka abin da zan gaya maka ya me da kibiyoyi yace ba wai ki muka yi wannan yarinya ta tafi gun babanta ba in mun batta ma abun nan mu ba wani amfani zai mana ba dan mun tsare ta amma abinda muke gaya maka shine ka me da ita maka yanzu har sai labari ya kwanta ya lafa domin yanzu tsakar rana ka fito da ita kowa ya san abinda babanta yi mana duniya za ta ce kaskanci ne da tsoro ya sa muka sallama ta mu ba za mu yadda da wannan ba don haka ka koma maka ka aje ta sai yan kwanaki bayan abubuwa sun natsa sai ka kama hanya sai ka fito da ita mun yadda ba komai amma aje a yada cewa kaskanci ne ya sa muka yi wannan mu ba mu yadda da wannan ba to akai sa'a sai kinana ta yadda aka koma maka aka ci gaba da zama sai wasu ƴan kwanaki sannan kuma cikin dare ya silale da ita ya fito shine ya taho Madina da ita wannan gefen ta kenan to ana nan kuma sai shi Abu al-As ibn al-Rabi dama amintaccen mutum ne wajen kasuwanci ya iya kasuwanci kuma mutane a Makka sun amince masa sai aka bashi wata rana wato lokacin dabda bayan an yi su Uhudu da abubuwa da yawa da bayan kusan shekara 6 da wannan abun da ya auku sun rabu da ita matar bayan wannan lokaci sai ya taho kasuwanci zuwa Sham da kuɗi da ya dauko na fatauci daga mutanen Makka na amana to yana dawowa daga Sham din ya samu dukiya zai kai wa mutane dukiyar su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sariya irin fitan nan da akan yi mun karanta da yawa a baya ko yawa da ya tura sariya sai suka kamo kamammun yaki su ma sai ya zama cewa akwai Abu al-As ibn Rabi a cikin su da aka zo amma shi sai kai na manta da aka zo aka kamo kamammun yaki aka kwace dukiya amma Abu al-As yasa a ya gudu da ya gudun kuma amma Madina ya shigo kuna jin kisar yawa shi ba a kama shi ba amma an kama wasu amma kuma duk dukiyar da take tare da shi an kwace sai aka zo ga dukiyarsa a hannun musulmi sannan kuma shi din ya gudu to da ya gudu ku ji tsabar soyayya sai da ya nemi inda Zainab take tafi gunta ita wurin Zainab Zainab ita ma kuma ta boye shi a inda yake sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah fa ana cikin sallah Zainab sai shela tace ni ce Zainab binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina sanar da ku cewa na baiwa Abu al-As ibn Rabi' kariya ajartuhu ina masu labarin soyayya ko to a lokacin nan tana fadin wannan jama'a suka ji ana cikin sallah to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallame daga sallah yake cewa wallahi wannan labarin yadda kuka ji shi haka ni ma na ji shi yanzu ma'ana ba da ni aka shirye komai ba yadda kuka ji shi a cikin sallah haka ni ma yanzu na ji shi ban san Abu Rabi' yana nan an boye shi ba Zainab da ta fada ita ta san me ta yi to shine da aka gama ya koma gida ya kira ta ya kira shi me ya faru ya akai ya gaya masa gashi to shine sai yake cewa to kar da yake bari kar ya kusance ki ko kusa ko alama ya gaya wa Zainab shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai Zainab ta roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yafe masa a taimaka a karbo dukiyarsa a bashi ya tafi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemo waɗanda suka fitar sariyan nan yace ku kun san wannan bawan Allah matsayinsa da alakarsa da mu cewa siriki ne a gurinmu don haka ina roƙonku in kun gani kun ga wannan shi ma karo na biyu kenan yace in kun ga ya dace ku mayar masa da dukiyarsa a sallame shi saboda ku kun san matsayinsa a gurin kuma sannan yana rike ne da dukiyar mutane ta amana in kuka kwace a shar'ance ya halatta dukiya ce ta fai'i falakum haqqukum ku je ku abin da kuka ga dama in ba ku ga damar ku sallama masa ba amma ina roƙon in kun so in kun yadda ku duba ku gani ba roƙo yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun so ku bashi dukiyar sa ya tafi suka ce ina ai dole ne kowa ya je nan da nan aka tattaro da wanda ya karbi wannan sai da aka dawo masa da dukiyar sa kakkaf aka aje ya ganta baki daya shine tattaro dukiyar sa ya kama hanya ya koma Makka wani zai ce ku duba tsaurin rai mai musulunta ba ko ta bata kare ba kissar mai bata kare ba ya kama hanya ya koma Madina ai ya koma Makka yana zuwa Makka ya dauki dukiyar mutane kowa ɗaiɗai da ɗaiɗai ya basu ta fataushi amanar kowa ta koma hannunsa to yace kowa ya samu dukiyarsa suka ce sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace dalilin da yasa ban yi wannan a gaban su ba za a ce mun ai dukiya nake so a bar mun ya zama kuma amanar ku ta halaka na bar dukiya na karbi musulunci za ku zarge ni da cewa na cinye muku kudi wannan shi yasa sai da na kawo muku kudin ku kuma sannan in gaya muku abin da na shiga sabo yau shikenan ya hijira kuma ya koma Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa Zainab malamai suka yi sabani shin an sake daurin aure ko ba a sake ba Zahabi yace sahihiyar magana shine ba a sake daurin aure ba haka ya mayar masa ita yace ku ci gaba da zaman ku auren ku tun na farko yana ne shikenan suka ci gaba da zama wannan shine Abul As ibn Rabi na'am eh akwai wasu sun ce an sake amma wannan riwaya da'ifa ce na'am na'am a'a wannan ai duk bayan an taho da ita din ne baka gane zancen bane yawwa asali wannan ai bayan wannan labarin na biyu an yi shekara 5 da rabi da wancan abun bayan an dawo da ita din ne tana gida a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to can kusa da fatu abinan kusa da Hudaybiya kafin Hudaybiya da wata 5 shine wannan abun kuma ya auku ya taho fatauci din sai akai wannan kaga kenan tana Madina ai shine har ya buya a gunta har kuma sannan aka bashi dukiyar sa ya koma maka to da ya musulunta kuma sai ya hijira sai ya sake dawowa sai ya zauna a Madina yau to mu ci gaba mu tsaya anan inda yake alqur'ani ya tahaddafu sai mu didda dai to akwai darussa ne da yawa sai mu kyale shi haka amma mu karasa wannan guntun yace wa kana fil asra suhail ibn amr ko yawa a cikin wannan kamamun yakin akwai suhail ibn amr وكان خطيبا مسقعا كما يا زما واتو متين ne mai iya huduba da balagha shine baligan abinda ake nufi da misqan shine ma'ana baligan gashi ne ya fassara muku fa qala umar sai umar radiyallahu anhu yace ya rasulullah ya manzan Allah ina roƙon wata dama an zifin yatai suhail ibn amr in ƙonƙoshe in balle haƙaran gaba wani wato sayyidina Umar masha Allah ba shi da tsoro kuma duk abin da ke zuciyarsa bai san munafinci ba yawa yace a bashi dama ya balla haƙaran gaba na Suhail ibn Amr wannan mai bakin mai iya huduba ya iya zance hatta ya zama har ya zama cewa yadla'u lisanuhu ya zama cewa harshensa yana fitowa waje mun gane wannan idan mutum mai fasaha ne da wahala kaga mutum mai fasaha wanda ba shi da haƙaran gaban nan in ya samu baburka ba zai ba zancen fasaha ta kare ko ba haka bane to shi ne Umar ya nemi cewa a ba shi dama ya balle waɗannan haƙaran sai a yi masa baburka yadda zai zama harshensa zai riƙa leƙowa ba dama ya fasahar da har zai koma ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zambo da waka mun bai ci abin duk wannan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake domin kar ya koma ya yi masa zambo da wani awaki ko da wata magana fala yaqumu khatiban alayka ba zai taba miƙewa kuma ya zama wata hudu zai wata hudu ba dangane da kai ba fi mautinin a wani wuri abadan har abada baida sai dai kuma baida wannan ma'anar ta ghaira da kuma illa tana cikin huruful istithna harufan da ake istithna'i da ita baida sai dai kuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafada hada talaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karbar wannan shawara yace a bai dace ba ihtirazan min almuthlati dan gudun kar ayi muthla mun san muthla kuma a yaki haramun ne mai muthla a bata fuska ko a bata jikin mutum ko ayi gutsutsure masa wani bangare nasa na jiki yawa wannan ba daidai bane in an yaki an kama kaman mu ayi musu irin wannan musulunci ya hana wannan yawa wa an batshillahi yawmal qiyama da kuma kamun Allah ranar tashin kiyama Allah ba zai so wannan ba sai ya ce kar ai haka yawa shi musulunci dama in maganar kisa ce to a kashe mutum a raba ransa a raba shi da ransa kawai dan a huta da makircin da yawa addinin musulunci amma wani abu da zai nuna wata alama ta rashin tausayi da mugunta musulunci baya son wannan yawa to wa kharaja sa'd ibn nu'man laye biyu na ƙarshe kenan ko sai mu tsaya yace wa kharaja sa'd ibn nu'man mu'tamiran akwai sa'd ibn nu'man shi kuma ya fita yaje maka dan yi umara shi kadai fa fahabasahu abu sufyan abu sufyan ya tsare shi ya kama shi wa kana ibnuhu amr ibn abi sufyan lokacin kuma akwai amr ibn abi sufyan fil usra fil asra shi kuma yana cikin kamamun yaki sai shi ma kama wannan ya makale shi yace sai an saka masa dansa yawa fa ba'athu bihi ila abi sufyan sai aka dauko dan sa aka dawo masa da shi fa khalla sabila sa'ad shi ma sai kyale wannan sai dawo to sai mu tsaya a wannan ko nan gaba sai mu tashi kan maganganun da alqur'ani Allah madauki a cikin alqur'ani dangane da wannan yaki na Badar kuma me aka fadi Allah madauki ya kara mana fahimta ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك